Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 23 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kanin rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin New York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski, yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun visa da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da karshen shekaran nan.
Ku ci cewa wasu gwamnonin arewacin Najeriya sun gana da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa game da abubuwan da ke faruwa a yankin. To ko mai ganawar tafi mai da hankali a kai?
To na fari dai za a duba halin da mutane suke ciki, a samu inda za a ba su kwanciyar hankali, wannan shi za a ba muhimmanci.
Janar Muhammad Manguni kenan. Muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi na shirin samar da doka mai karfi da za ta yi yaki da cin zarafin mata da yara.
Wannan doka idan aka sa ta za a yi involving din malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane, haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan. So idan aka samu aka yi implementing wannan doka, mutane kada su zama su yi shiru, da Allah a yi magana, saboda idan ba a yi magana ba za a samu wa'annan dokokin su yi aiki yadda ake so ba.
Zara Uwali kenan, mai ba gwamnatin jihar Kebbi shawara akan harkokin mata. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kanin rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. Ajiya Litinin Daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a Dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya. Siyasantar da annobar ya wuce gona da iri. Tedros ya jaddada cewa babbar barazanar da ake fuskanta yanzu ba wai kwayar cutar ba ce illa rashin haɗin kai da jagoranci a duniya. Sai dai shugaban hukumar ta WHO bai bayyana wanda yake nufi da siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar hukumar ta WHO saboda matakin da ta ɗauka wajen tunkara annobar, inda ya ce ta yi jan ƙafa da yawa, sannan ya zarge ta da yawan yaba cana, har ma ya yi barazanar dakatar da tallafin da Amurka ke ba hukumar. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin New York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski, yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka. Birnin New York ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya Litinin, wanda ya kasance shine yanki na ƙarshe a jihar New York da ya bude. Mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje, sannan an buɗe wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu, duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba. Wasu dai daga cikin manyan ma'aikatan birnin sun ci gaba da bar ma'aikatansu suna aiki daga gida. Birnin New York ya taɓa zama yankin da cutar ta COVID-19 ta fi kamari a Amurka, amma a halin yanzu adadin waɗanda ke harbuwa da cutar na raguwa. Ita dai COVID-19 cutar da ke haifar da coronavirus ta kashe sama da mazauna birnin na New York 22,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun visa da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekaran nan. A cewar Trump, ɗaukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da Amurkawa suka rasa. Matakin ya shafi rukunin visa na H1B da kamfanoni da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da visar J1 da ake amfani da ita wajen musayar dalibai. Sai kuma visar L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka. Umarnin na wucin gadi wanda shugaba Trump ya rattaba hannu a kai a jiya Litinin ya hada har da visar H2B wacce ma'aikata ke amfani da ita wajen yin aiki lokaci zuwa lokaci a nan Amurka a fannin da bai shafi ayyukan noma ba. Ko da yake wannan rukunin visar wanda ke aiki a fannin sarrafa abinci ba da ma'aikatan lafiya da kuma masu ayyukan raino da noma. Ana yin hasashen wannan mataki da gwamnatin ta Trump ta dauka zai hana ma'aikata 'yan kasar waje 525 ayyana kansa a matsayin waɗanda ba su da aikin yi a Amurka.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar, za mu buɗe fagen rahotanninmu. A jiya Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya suka gana da mai ba shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro, Janar Muhammad Mangunu, domin neman hanyoyin da jami'an tsaro da bangaren gwamnonin za su hada karfi da karfi don yakar ta'addancin da ya hana wasu yankunan arewacin Najeriya zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Janar Mangunu bayan ganawar.
Bayan kammala taron ne, Janar Muhammad Mangunu ya yi mun karin haske dangane da yadda ganawar tasu ta kasance inda yake cewa.
Wannan taron da muka yi zan ce alhamdulillah domin abubuwan da gwamnonin suka tattauna da sun nuna cewa akwai daman yin nasara akan 'yan ta'addan nan da suka yi kememe har sai sun tarwatse al'umma gabaki daya. Mu shugabannin tsaro mun yi imani cewa gwamnonin nan tsakaninsu da Allah suke so a yi nasara domin mutanen jihohinsu su samu sakewa daga halin ni'asu. Zan da ya ce yau su gwamnonin sun ajiye siyasa gefe daya sun zama Hassan da Husaini domin mu samu mu murƙushe makiyan al'umma.
Abin tambaya shine menene za a yi bako ko sabo da ba a yi a baya ba kuma aka ci gaba da samun wannan tashin hankali?
To na fari dai za a duba halin da mutane suke ciki a samu inda za a ba su kwanciyar hankali, wannan shi za a ba muhimmanci a cikin dukkan komai da muke yi. Inda za a tsare mutane daga wayannan 'yan ta'adda, sannan a samu hanyoyin da wayanda suka bar ƙauyukansu su dawo a cikin mutunci da lafiyar jiki. Na biyu kuma su 'yan ta'addan inda za a samu su ma a toshe hanyoyin da za su samu su dawo cikin al'umman jihohin nan, saboda su jami'an tsaron in ma za su yi farauta ne su je su kai masu hari ba za mu bari ba ne wai su zo su samu al'umma.
Akwai wani abu da su gwamnonin suka gaya ma za su iya yi domin taimakawa jami'an tsaro da za a samu nasarar yaƙi da 'yan ta'addan nan cikin ɗan ƙaramin lokaci har al'ummar su dawo su koma gona su yi noma?
Dakwai, mun yi wa'ansu maganganu wanda ba zan iya fit da su ba a yanzu, amma tabbas a nan lokaci kaɗan za su take dawa domin wannan abin da muke fuskanta ba ma kawai ta ɓangaren tsaro ba ne.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Masar Sami Shukuri ya ce kasarsa tana son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya hana Habasha ɗaukan wani muhimmin mataki na shirin gina madatsar ruwan da za ta rika samarwa da ƙasar wutar lantarki daga kogin Nilu ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba. Ƙasar ta Habasha ta ce za ta fara cike gurbin tafkin da ake kira Grand Renaissance Dam a watan Yuli bayan da tattaunawa da suke yi da Masar da Sudan ta cije a wani mataki. A wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Shukuri ya ce akwai nauyi da ya rataya a wuyan Majalisar Ɗinkin Duniya na magance duk wata matsala da ke barazana ga zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa matakin da Habasha ke shirin ɗauka na gashin kanta zai iya haifar da wannan barazana. Masar dai ta dogara ne da kogin na Nil wajen samar da kashi 90 cikin 100 na ruwan da take amfani da shi, kuma tana tsoron matakin da Habasha ke son ɗauka zai iya mummunan tasiri idan ba a kula da buƙatunta ba. Dama Sudan wacce ta dogara matuƙa da kogin na Nilu wajen samun ruwan da take amfani da shi ta tsinci kanta a tsakanin wannan takaddama da ka iya jefa ta cikin mawuyacin hali. Hukumar zaɓe a Malawi ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a yau Talata zai kasance mai sahihanci hanci ba kamar wanda aka soke a baya ba, wanda ya ba shugaba Peter Mutharika nasara. Shugaba Mutharika na neman sabon wa'adin shekara biyar a karo na biyu ne. Yana fuskantar 'yan takara guda biyu, shugaban babbar jam'iyyar adawa Lazarus Sakwira da kuma Peter Kawuni. Zaben da masu sharhi a kan siyasa suka ce ba za a iya hasashen wanda zai yi nasara ba. Shugaban hukumar zaben ƙasar ta Malawi Chifundo Chikwira ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta kafar talabijin cewa babu wata tangarɗa da hukumar take fuskanta wajen shirye-shiryen zaben. Amma sai dai duk da haka Kachalla ya amince cewa annobar COVID-19 ta tilasta hukumar soke wasu shirye-shiryen zaben da ta saba yi, kamar na yin taruka da shugabannin gargajiya.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanninmu yanzu kuma za mu leƙa arewa maso yammacin Najeriya, inda gwamnatin jihar Kebbi ke ƙoƙarin sanya sarakunan gargajiya da malaman addini har ma da shugabannin al'umma a sahun gaba wajen fafutukar magance matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara, ganin yadda wannan matsalar ke yawaita. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kalmar fyaɗe kalma ce wadda ta yi tambari a kwanakin nan saboda yawaitar samun aikata irin waɗannan laifuka a cikin al'umma a sassa daban-daban. Wannan ne ya zaburar da ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin jama'a musamman ƙananan yara suka duƙufa ga wayar da kan al'umma da kuma kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai na magance waɗannan matsalolin. A jihar Kebbi ma batun ɗaya ne domin an samu koke-koke da dama akan cin zarafin ƙananan yara, tamkar yadda shugabar ƙungiyar fafutuka akan kare haƙƙin mata da ƙananan yara mai suna Tallafin Mata Zarau Ahmad ta tabbatar.
A nan inda nake aiki ƙungiyar Tallafin Mata mun samu cases na cin zarafin 'ya'ya mata, kuma abun ɓacin rai ma daga maza ne kuma ko mazan ba su ba ƙananan yara ba, kuma muna samun cases waɗanda aka ci zarafin su nan ba sa so su je su kai ƙara ga hukuma saboda tsoro, wanda ne mu muke ganin cewa rashin dokokin da suke ba su kariya idan sun kai ƙara ko kuma rashin tsauraran dokar da za ta dauki hukunci ya kasa har yanzu ba su jin ƙarfin gwiwa da su je su rahoton wayannan cases din ko da an ci zarafin.
Tunda dai gwamnatin jihar Kebbi ta karba kiraye-kirayen jama'a na ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin, inda ta aike da ƙudurin doka a majalisar dokoki ta jiha domin amincewa da samar da horo mai tsanani ga masu cin zarafin ƙananan yara a jihar ta Kebbi. Mai baiwa gwamna shawara ta musamman akan bunƙasa lamurran mata Zara Uwali ta ce ana sa ran samar da wannan doka zai kawo ƙarshen aikata waɗannan laifuka a jihar ta Kebbi.
Da wannan doka idan aka sa ta za a yi involving ɗin malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan. So idan aka samu aka yi implementing wannan doka mutane kada su zama su yi shiru. Idan aka zo aka samu irin waɗannan matsaloli da Allah a yi magana, saboda idan ba a yi magana ba ba za a samu waɗannan dokokin su yi aiki yadda ake so ba, saboda idan ka ɓoye abinka irin wannan abu da ake a ce a ɓoye kada a yi magana ba yadda za a yi a hukunta mutum wanda ba tare da an yi magana ba.
Dama akwai dokar kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya, sai dai bayanai sun tabbatar da cewa jihar Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewa da ba su ɗabbaƙa wannan dokar a matakin jiha ba a yankunan su. To yanzu wannan yunkurin da jihar ta Kebbi ta yi ko zai yi tasiri? Wannan ce tambayar da na yi wa Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara ta Save the Child Initiative.
Idan an ka samu ɗaya waɗanda dokoki wanda kula da haƙƙin yara waɗanda ka bayani, idan mutum aka tahi kaza ga hukunci za a yi mishi, to zai sa mai aikata hukunci nan ya yi tsoron aikatawa, saboda ya san in aikata akwai doka wadda za a mai hukunci a kanta.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yanda kashe-kashen yi yawa. A rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya, an kashe mutum 90 a guri daya, an kashe soja 20 a guri daya, an kashe mutum 40 a gari guda, an kone gari kan. To dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi. Sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaki inda ma ba bai kamata ba a sa soja an sa su saboda rashin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da kowa na sabon shiri na tsakamar wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu da kuma ɗaya daga cikin masu tattaunawa a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nasura Ashur Shalif, sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya, wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya, bayan da aka ce shi yayi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a Katsina. Uban shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi, ɗaya daga cikin hadiman shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma hannun tashi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan Basmilla.
Alhaji Ashir Sharif, a cikin minti biyu, duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya, gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja. Kasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa, farawa da Katsina. Bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina, rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka. Yanzu kuma ga kawo bisinmu. A cikin minti biyu me ya faru?
To bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana, wacce har shi kwamishinan yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana, sai shi kwamishinan yan sanda sai yake cewa da ni, wato babban sufaitan yan sandan Najeriya, ya ce da Allah yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa. Daga nan na baro Katsina sai na to Abuja, sai haɗo ni da rakiya yan sanda, ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke, gara ta fi da jami'an tsaro su bani. Shikenan muka zo, da muka zo sai aka kawo ni nan FOCID headquarters, shine sai suka ce suna tuhumata da abu biyu, wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba, na biyunsu suka ce suna tuhumata da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina, sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi na mai masa da martani. Wannan shine abin da ya faru, suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasina daban-daban.
Barista Aliyu Abdullahi, yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne, kuma ka ji abin da shi Nasura Ashir Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati, menene laifi a cikin abin da suka yi?
To barkanmu dai da warhaka, Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraronmu. Ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda, mu a koyar namu, wato horarwar mu ta lauyoyi, ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya, ba tare da mun ji ɗaya bangaren ba. Kamar yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi, sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake, sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya. So amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi.
Ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne mata sa aka mashi, gwamnatin ku kenan.
To kaji, amma ya shi da kanshi ya ga maka ce inspector general na ɗan sanda ya sa ga ya ce shi ko ba ka ba. Gwamnati na da fadi, gwamnati na da girma, Malam Hassan, ko majalisar dokoki gwamnati ce. kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce
Nasura Ashiru Sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cinkutuwa koyani har kuke wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin nan ta APC karkashin jagorancin Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Borno Maiduguri Adamawa da kuma wasu bangarori a Northwest dai wanda bi abin bai kai kamar can ba saboda haka mutane hankalin su kab ya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbin mutane sannan sai ga kuma yan ta'adda wannan yan bindiga dadi wanda suke shigowa girkauyuka garuruwa su kashe mutane su kone garuruwan su ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka bi kace hana kana da nutsuwa saboda haka sai mutane suke kannin abin nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kar to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai san Allah wadai da wannan abun ko da su ce koma waye suka wannan sai an hure sai an binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shiga wani meeting na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullun a ce an shiga meeting din hayyo bai kare ba kuma bai kawo wani maslaha ba
Barista Aliyu Abdullahi Nasturu Ashiru Sharif ya yi tambaya cikin bayanin da yi yace suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabaibaye arewacin Najeriya me ake akai
to Allah ina fata za ka dan bani lokaci kadan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waiwaye I don't fear za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musa irin fama da muka yi da rashin tsaro a Borno Adamawa kamar yadda ya fada amma abin da bai fada ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi bangaren arewacin arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na Nigeria wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kame mun san a lokacin nan da ba mu iya zuwa garin mu mun san cewa Boko Haram da ta fara bombing sai da ta tabo har arewa maso yamma Kano Kaduna har nan Abuja an yi bombing in yanya so biyu tashan yanya an yi bombing madalla an yi bombing ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan Abuja ya rage zuwa kaɗan ne da zaka ji Boko Haram sun fara zuwa kasashen kudu da sauransu da kuma ka Ankara sun mamaye kasar da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogon natin Jonathan ina gaya maka da gabaɗin mu mun da refugees a kasar nan mun ga mu hango abun an riga an hango ko su kasashen Amerika da sauransu da nahiyar Turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaki da rashin tsaro ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnati shi sanin ci ya kamata ana tafe ana waiwayi ana kuma tana baya na ɗaya kenan na biyu sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin shikenan yana ganin kaman shikenan amma wannan ba gaskiya bane gaskiyar lamarin shine sojojin mu da duk jami'an tsaron mu an riga an kai su kusan makura suna yaki inda ma bas kamata ba ka sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi na tura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kadai bane duk da ita gwamnati primary objective din ta ne an zabe ta dan ta yi haka ne ka kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyar mu da tsaron mu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke ƴan uwan mu ne ƴaƴan mu ne jikokin mu ne neighbors mu ne makwaftan mu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro hadin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan
shi kuma malamai barkanmu da kokari to anan zamu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da zamu dawo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu kuji an taɓo a wannan shiri ɗin shine zargin da su suke cewa duk wato ƙorafe-ƙorafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu ƙungiyoyin tsaron na Najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna ƙorafi kan kayan aiki da sauransu. To muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba yanzu a madadin su baƙin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustafa Sokoto a nan Washington DC sai mun dawo muku a mako mai zuwa huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi ikirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus kana rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A jiya Litinin daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a Dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin New York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka. Birnin New York ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya Litinin wanda ya kasance shine yanki na ƙarshe a jihar New York da ya bude. Mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje sannan an bude wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu. Duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekarar nan. A cewar Trump ɗaukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da Amurkawa suka rasa. Matakin ya shafi rukunin biza na H1B da kamfanoyin da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da bizar J1 da ake amfani da ita wajen musayar ɗalibai sai kuma bizar L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodune da ya hada shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri.